Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Juma'a, 4 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za mu ji ƙarin bayani game da ziyarar da tawagar kungiyar ECOWAS ta aiki zuwa Niger don tattaunawar diplomasiya. Hawa kuma za mu ji cewa shugaban Najeriya ya kaddamar da tashar wutar lantarkin Gwagwalada. Sai kuma rahoto na musamman kan albarkatun man fetur a Kamaru, har ma da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Rahotanni daga birnin Yamai a Jamhuriyar Najeriya na cewa wasu Amurkawa da ke kokarin ficewa daga kasar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum sun makale a filin tashin jirage na Diori Hamani bayan da hukumomin sojin kasar suka ƙi ba da umarnin zubawa jirgin nasu mai. A ranar Alhamis, Amurka ta fara kwashe wasu ma'aikatan diplomasiyar ta da iyalansu yayin da ake ci gaba da takaddama akan shugabancin kasar. Hassan Bukar na ɗaya daga cikin fasinjojin da suka makale, ya kuma yi wa Muhammad Lalo ƙarin bayani kan halin da ake ciki a halin yanzu ta wayar tarho.
Wato da ni shine matsala ta man jirgi. Wato akwai ƙarancin man jirgi ƙwarai a nan wato a Niger. A sakamakon musamman ma ta yance wato ambargoshin da aka sama a ƙasar kina. Babu jirgin da za a sa ma jirgin ya dauke ne kai ma a birnin Paris. To kuma ma'aikata na da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama na babban filin jirgin sama na Jura Amani sun buƙaci mahukunta na wato na ƙasar ba da izinin a sa wato man fetur. To sai kuma sun hana a ba da izinin. Dalilin kuma da aka ba shi ne wato ƙarancin man. Kenan ba za su ba da dama a sa wannan man ke ba domin kuma suna buƙatar idan wata buƙata ta taso. To dalilin da aka ba shi ne.
To kenan za a iya cewa rashin tashin jirgin naku na da nasaba da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa ƙasar ta Niger sakamakon juyin mulkin da aka yi?
Babu shakka haka ne, domin idan muka duba muka ga yawancin duka man jirgi yana shigowa ne da ƙasashen waje, musamman ƙasar Benin da Najeriya. Ko to a sakamakon rufe waɗannan iyakokin na wannan ambargoshin da aka sa shi yasa aka samu wannan wato tangarɗa. Kuma an buƙace su su ba da izini sun ce a su ma ba za su ba da man fetur domin za su rike shi idan suna buƙata. Wato man jirgin kenan, yana da ba shakka haka ne.
Kamar a iya taka mahangara, kana ga za ku kai kunawa da kuka makale a nan filin tashin jiragen?
Lalle dai kam mun kai sama da mota 100, a kuma ba shakka mota 100, ƙwarai kuma mota 100 mun kai 200 ko zuwa ko kuma to a kai lalle mun dai wuce 100 a kai.
To yanzu kusan za a iya cewa kenan ba ku san makomako ba?
To makoma ita ce ana nana tattaunawa tsakanin magabatan Amurka da kuma hukuntan mulkin soja nan da a ba da damar ganin cewa an ba da izinin sama. Ko kuma wato ana ga wata hanya za a ɗauka ko mu je birnin Kano. Ana zancen cewa za mu wuce birnin Kano, daga nan mu ɗauki man fetur mu wuce wato man daga Remu ya kai mu Kano. Daga nan Kano sai mu wuce mu je a wannan a Bayan Paris kenan. Ana kuma zancen wato Algeria da kuma wata daga cikin ƙasa wadda aka faɗa wadda sunan ya kuce ni a halin.
Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Niger sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda wa'adin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagoron juyin mulkin ya ci tura. Da yake magana ta kafar talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Abdulrahman ya karanto sanarwar da bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soji da ƙasar Faransa wadda ta yi wa Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. Gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar ta Nijar a ƙasashen Faransa, Amurka, Togo da makwabciyar ƙasar Najeriya, waɗanda gwamnatin da suka hambare ta naɗa suke kuma jagoranci ƙoƙarin da ƙungiyar ta ECOWAS ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ba jagororin juyin mulkin na Nijar wa'adin da ke cika a Lahadin nan mai zuwa na su mai da hambararren shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar mulki, inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓinta na ƙarshe. jagororin juyin mulkin da ya san mai da wa kungiyar martani da cewa karfi zai hadu da karfi cikin wata sanarwar da ita ma aka fita ta kafar talabijin din kasar a yammacin ranar Alhamis sojojin sun ce duk wani gigin kaiwa kasar Niger hari zai hadu da mai da martani cikin sauri wanda baya bukatar surutu daga dakarun kasar ta Niger da dakarun tsaro daga wasu kasashe mambobin kungiyar ta ECOWAS ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC Babbar kotun India ta dakatar da hukuncin dauri da ta yi wa shugaban jam'iyyar Congress Rahul Gandhi lamarin da ya share ma babban shugaban bangaren adawar kasar fagen koma majalisar dokoki a watan Maris ne da Gandhi ya rasa damar tsayawa takara zuwa majalisar wakilai bayan da wata karamar kotu a Gujarat dake yammacin kasar ta daure shi tsawon shekaru biyu a gidan kaso ta dalilin wani furuci da yayi shekaru hudu da suka gabata yayin wani gangamin yaki neman zabe da ya bata sunan Prime Minister Narendra Modi watsi da hukuncin daurin da akai ma Gandhi na iya wato na iya ba su tagomashi ne ga bangaren jam'iyyar adawa daidai lokacin da take kara kami don shiga takarar babban zabe da ke zuwa inda babbar kotun ta tabbatar da dakatar da hukuncin daurin na shekaru biyu a hukuncin da za ta yanke a karshe tabbas hakan zai ba Gandhi damar tsayawa takara a zabe da ke tafi a karkashin dokar India daurin shekaru biyu ko fiye da hakan a gidan wakafi na haramtawa mutum zama dan majalisa ko tsayawa kowace irin takara a kasar ta India har tsawon shekaru 8 bayan samar da hukunci ne Rahul Gandhi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa komai rintsi aikin da ya sa a gaba na kare India yana nan yadda yake A yau Juma'a ne Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuki sun yi yunkurin kai hari a daren jiya kan sansanin tana Novorossiya a kogin Black Sea lamarin da ya haifar da mummunar damage ga ɗaya daga cikin jiragen yakin Rasha tashar jiragen ruwa da ake fitar da hatsi da kashi biyu cikin ɗari na man da ake kaiwa kasashen duniya ya dakatar da zirga-zirgar jirage na dan wani lokaci Rasha ta ce an lalata jirage marasa matuki guda biyu wannan dai shine karan farko da aka yi yunkurin kai hari kan tashar jirgin ruwan Rasha ta farar hula a yankin da wato a yakin da Rasha ke yi da Ukraine a halin yanzu dai Ukraine da kawayenta na shirye-shiryen tattaro hadin kan kasashen duniya don aiwatar da tsarin samar da zaman lafiya da za a tattauna a kai wanda kasar Saudiya ta shirya a ƙarshen mako nan Ukraine da jami'an diplomasiya kasashen yamma na fatar taron da za a yi a birnin Jeddah da ke kusa da gabar ruwa na kasar Saudiya ya ba mahalarta taron damar amincewa da muhimman tsare-tsaren zaman lafiya da za su kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine kimanin kasashe 40 ne za su samu wakilci a taron ba a dai son ko China za ta halarci taron ba ganin cewa an gayyace ta irin wannan taron a baya da aka yi a Denmark cikin watan Yuni amma ta ki zuwa a yau Juma'a ake sa ran fara taron inda za a tattauna muhimman batutuwa a ranakun Asabar da Lahadi
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Madalla tawagar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura su gabatar da sakon ECOWAS karkashin jagorancin tsohon shugaban gwamnatin sojin Najeriya General Abdulsalam Abubakar ta koma Najeriya kuma ta gabatar da rahoton ta ga shugaban Najeriya Jami'in ya labari a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa yanda ta kaya
wannan tawaga ta je kasar Niger jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan su shugabannin sojoji da suke rike da mulki yanzu a Niger inda aka tattauna na wajen tsawon awa biyar kuma daga bisani su wannan tawaga ta dawo Najeriya inda suka zo suka ba ma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu rahoton wannan ganawa ta su kasan wannan tattaunawa ce da yanzu aka buɗe ta dan haka babu ne da za a shiga yada cewa ga abin da aka tsaya ko kuma ga abin da aka warware
amma rashin ganin shugaban kasar wanda ya kwaci mulkin da kuma wanda aka hamfara ba ganin wani irin cikas ne da kamar karkashin wannan zaman bai tasirin da ake fata zai ba
eto kasan babu yanda zaka yi idan mutumin da yake mai gida yace ka tsaya zaure ba zaka shiga ciki ba ko kuma yace ka shiga ciki tunda su yanzu su suke da dake da iko amma dai abun jin dadin shine an bude kofar tattaunawa don wanda kuma insha Allah nasu za a ci gaba da amfani da ita wanda dama ba burin kowa bane ba a zubar da jinin wani ko kuma a yi tashin hankali
a dalilin lokacin da ake wannan sasantawar ko kokarin a kawo maslaha sai gashi shugabannin sojin kasar sun janye jakadansu daga Najeriya da Amurka da Faransa da Togo da waɗansu kasashe dai wannan kamar ba mu na dama akan kudurin su na ci gaba da mulki ko
a so wannan ya fadarar cewa ko ga wani abu ba amma dai haka abinda suka yi din tabbas ba abu ne da yake nuna kwarin guya ko kuma abin da ya dace a yayin da ake neman kokarin neman sulhu ba na jin wannan abu zai kawo taimako wajen samun mafita ba tare da tara hankali ba
to sai dai a daidai lokacin da shugaban kasar Najeriya wanda ke jagorancin kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ke karbar rahoton abin da ya faru tsakanin tawagashi da wakilan sojojin da suka hamfara da gwamnatin Bazoum Mohamed a Niger kungiyar ACF wato dattawan arewa ta Najeriya ta fitar da sanarwa inda Murtala Aliyu ya rataba hannu wato babban sakataren kungiyar cewa lallai su kan ba su goyon bayan a yi amfani da karfin tuwo wurin sauke gwamnati ta soji sau da irin lalurorin da zai haifarwa ga arewacin Najeriya inda yake cewa
magana da lallabin da harkar diplomasiya ina ga ita tasiri kuma ita nake ga ya kamata a yi amfani da shi yawanci in aka yi haka din akan samu maslaha kuma ko da an wuce nan to daga baya za a samu mafita wanda take dorewa akan dabi'u da bandikan sojoji
kana jin sojoji da ke dandana mulki da ba sa so su bar shi wayannan na Niger din lallabawa da diplomasiya da lallashi zai isa su sauka su mika mulkin nan ga wanda suka kwace daga gare shi kamar yadda ECOWAS ke bukata
mu da haka muke gani domin muna duba al'amuran da ke tsakanin mu ne a kasar kamar Niger zaman da aka yi zaman lafiya zaman da aka yi zaman mutuntaka an zama yan uwa an yi auratayya ana kasuwanci da sauransu tare a ce yau an zo an ce an shiga wannan rudin da za shi ga maganar soja da sauransu to shi muke duba ya zama fitina a gare mu gaba daya maimakon a ce an lallaba al'amuran yadda ya kamata
babban sakatare na kungiyar ACF kenan Murtala Aliyu a tattaunawa da ne da shi a Abuja ga alamu dai ana ta samun bambance-bambance ra'ayoyi dangane da daukar matakin soke sojojin da suka hamfara da gwamnatin Bazoum Mohamed a Niger ko da yake mafi yawan 'yan Najeriya ba su goyi bayan juyin mulkin ba Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gai da Umar Faruk Musa a daidai lokacin da ake kwangaba-kwan baya game da matsaloli masu alaka da wutar lantarki a Najeriya Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mai zaman kanta a yankin Gwagwalar Rabin Tarayya Abuja. Wakilinmu Halima Abdurra'ub na dauke da wannan rahoton.
Shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da gagarumin aikin samar da wutar lantarki ne a yankin Gwagwalar Rabin Tarayya Abuja inda ya ce
"It is a great joy to address you at this groundbreaking."
Yayi matukar farin ciki yana yi wa 'yan Najeriya jawabi a bikin kaddamar da ɗaya daga cikin muhimman aikin samar da ababen more rayuwa na ƙasa, wato aikin samar da wutar lantarki mai zaman kanta na megawatt 350 wanda ya kasance kashi na farko na aikin gaba ɗaya wanda ake matukar bukata, yana ne cewa abin ayaba ne ga ci gaban tattalin arzikin kasar. A cewar shugaba Tinubu, wannan matakin da aka dauka na da matukar muhimmanci ga al'ummar kasar domin ya zama mataki na farko da za a dauka a kokarin da gwamnatin take yi na kafa wani bangare mai karfi sosai wanda zai tafiyar da tattalin arzikin kasar, inda ya ce makamashi shine mafi muhimmancin abin da dan adam ya gano a cikin shekaru 1000 da suka gabata, yana mai cewa ba za a yi rayuwa mai inganci ba ba tare da amfani da wutar lantarki ba, kuma Najeriya na bukatar makamashi shi ainihi. Kazalika shugaba Tinubu ya ce a lokacin gangamin yakin neman zaben sa yayi wa 'yan Najeriya alƙawarin tabbatar da baiwa aikin samar da wutar lantarki fifiko da kuma yin amfani da dukkan hanyoyin samar da makamashi don ƙara samar da wutar lantarki fiye da ƙarfin da ake samu a yanzu na megawatt 12 kacal don ƙarfafa amincin kayan aiki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa an cire duk wani cikas na rarraba wutar lantarki, kuma zuwa yanzu babu gudu ba ja da baya akan wannan kuduri da ya dauka. Malam Mele Kolokiyari shine shugaban kamfanin man fetur na kasar wato NNPCL wanda ya ce
dama kasa kai karancin wutan lantarki kusanin kowa ne mafi yawan mutanen ma kasar nan ba su da daman samun lantarki rukab da yadda suke bukata abin da ya kawo kuma wannan situation din shine akwai ayyukan da ba a yi su ba da daddewa kuma yau Allah ya kawo lokacin da za a fara kara wannan ayyukan a samu gidaje inda ake yin wutan nan domin abu daya idan aka samu wannan amfanin kamfanoni za su fara aiki yara za su samu aiki da sauransu sai kuma wannan dama ce da aka samu kuma dama wannan line da muke na gas daga Jokkuta zuwa Kano dama shirin mu ne akan a gidajen wuta na yin lantarki guda uku daya Abuja daya Kaduna daya da kuma Kano shi wannan farkon takun da muke yi kenan tunda mun tabbatar cewa gas na za ta iso nan wurin kuma za a ci gaba da amfani da arziki da Allah baka san dama shirin wannan wurin za a yi shi megawa 350 amma za mu fara da 350 dama kada kai gidan wuta wanda ba shi da masu amfani da shi saboda haka za a shi face by face za a yi wannan ya isarwa mutane Abuja da kewaye saboda haka da insha Allah daga zaran kamara wannan aikin za a ga ba mu da matsalolin wuta a wannan bangaren kasan banda haka kuma wannan duk wahalan da ake samu na dauki wuta daga nesa kai shi wani wuri duk wannan za su sauke kuma mun tabbatar cewa wannan dama shine shirin gwamnati
shi ma wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin Gwagwala da ya nuna matukar farin ciki ga ci gaban da suka samu
wuce kowa jin daɗi da wannan abun da ya faru yau a Gwagwala da alhamdulillah muna godiya madadin al'umma Gwagwala da ka su gaskiya muna farin ciki da wannan gwamnati mu an ce juma'a da zai kyau daga Laraba ne ka fara mun fara ganin alamun wannan gwamnati za ta yi kyau za mu fara abu da Abuja gaba ki da Najeriya gaba ki da mu ma za mu tabbata mu yi kokari mu a matsayin mu na iyayen kasa za mu ci da babban murya ga mutanen mu cewa kiyaye domin ba alheri ne ba gwamnati ta kawo abin da zai kawo ci gaba a samu gurbabbun mutane domin ka ba ta insha Allah za mu hada garin da karfe da yan local business za mu hada da su ko local za su na kula da wannan abu da ya faru nan insha Allah ba za su wannan matsala ba da idan Allah insha Allah muna tunanin shi hukuma da gwamnatin tarayyar da ta kawo wannan abu na tabbata zai tunani abin da ya kamata zai dauke kiwon lafiyar mu da al'umma mu gabaki daya
kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL tare da hadin gwiwar kamfanin makamashin General Electric da kamfanin samar da kayayyakin aikin injiniya mallakin kasar Sin wato CMEC ne ke aiwatar da aikin samar da tashar wutar lantarkin mai megawa 350 Lima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Halima Abdurrauf Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram yanzu kuma sai mu leƙa kasar Kamaru domin jin rahoton mu na musamman
gaskiya babu makawa wato tallafin kudin man fetur da Najeriya take a kasanta wanda yake da fa'idar wato haifar da sauƙin rayuwa a Najeriya da kuma wato sauƙaƙa fannin transport da kuma wato kawo sauƙi kan kudaden kayan amfani a ƙasar Najeriya mu ma wato muna cin moriyar wannan garabasa don me yasa saboda in kika duba ƙasar Kamaru musamman kika dauki yankin arewacin Kamaru da kuma yankunan Ingilishi zaki fahimci cewa kashi 80 cikin ɗari na kayayyakin amfani a wannan yankuna daga ƙasar Najeriya suke zuwa to kin ga kuma in ya zama to cewa ana samun kayayyaki a Najeriya da har saboda gwamnati na yin tallafi kan kudin man fetur to kin ga babu makawa mu ma muna cin moriyar wannan saboda mu so da har zamu zo mu sayar da arha anan kuma yana bada daman wato juya tattalin arziki da sauransu
wannan daga bakin Malam Ismaila kenan kwararre kan tattalin arzikin kasa sai dai Edmond Kiyati manajar shi kan tattalin arziki a Kamaru ya bada nashi ra'ayi akai kamar haka
N'est-ce pas comme je l'ai dit, la première des choses c'est qu'il faut mettre un accent sur la production.
Sarin cewa Kamaru tana sarrafa man fetur ada kamar kamfanin Sonara ko da yake yanzu baya cikin kasuwa saboda matsalar da ya fuskanta da farko a shekara 2013 na sifa biliyan 250 dangane da gobarar da Sonaran ya fuskanta ba san har yanzu mai yasa ba a yi yunkurin farfado da Sonaran din ba inda za a maido mana da Sonara babu wani abun da zai shafi mu
les chocs exogènes qui nous imposent un certain nombre de surcoûts à l'importation
tundare 29 ga watan mayu 2019 kamfanin Sonara matatan man fetur daya kilo a Kamaru ya fuskanci gobara da ta lalata hudu daga cikin manyan tulayi 13 ainihi da take amfani da su wajen ajiyar man fetur ƙetare ainihi a da kowata rana kamfani na tace danyen man fetur baril 42,000 hakan yasa gwamnatin Kamaru ta bawa wasu kamfanoni ciki da wajen ƙasa shigowa amma kuma Alhaji Yaya Barista babban dan kasuwa a nan ƙasar Kamaru yayi nuni da cewa talakawar Kamaru suna amfana amma kuma gwamnati na ji a jikinta
ainihin wato tallafin man fetur wato subsidin da Najeriya ta saka tsawon shekara da shekaru to ana cewa talakawa ne yake amfana to amma mafi akasari a Najeriya din ainihin masu hannu da shuni sai yan kalilan talakawa suke moran abun din to amma a nan duba ga cewa a nan kasan Kamaru talakawa da yawa suna amfana da wannan subsidin sai dai kuma gwamnati tana ji a jikinta menene ma'anar gwamnati tana ji a jikinta kinga idan kika duba arewacin Kamaru gaba daya babu wani gidan man kirkin da yake a Kamaru wanda ainihi yake sarrafa mai wanda al'umman kasan nan suke sha babu shi duba da cewar su suna cewa man Najeriya yayi kyau yafi kyau man Najeriya yafi kaza ba wai man Najeriya yafi kyau bane wato man Najeriya yafi arha ne duba da cewar tun daga kidoka daga gangan dare har zuwa Garwa Marwa Kusuri ko Laccar dama nan uwa uba ne to kinga idan kika dawo ta nan a nan Duwala ko ta Linde ko ta wasu bangarori na kasan Kamaru wato da suke da iyaka da Najeriya to mafi akasari zaki gani zaki ga wato ainihin da man Najeriya suke aiki duba ga cewar akwai kamfanin man Kamaru Sonara wanda yake a Linde har yanzu mu ba ma gani irin wani katabus da yake yi na ainihin sarrafa mai yanda ainihin zai wadata ainihin al'umman kasan Kamaru to shi yasa ainihin yanzu da aka gani tallafin man fetur a Najeriya har a hali yanzu haka kama daga gangan dare har izuwa Grand Nord wato arewa mai nisa gaba daya sun shiga kakani kai domin mai ya kai har ainihin wato kudin saifa 80 kaman a ce 80 kenan wato kusan 180 kenan ya kai haka nan domin man Najeriya yayi fada kami yazo kuma ya zama aiki ne
har ila yau dai babban dan kasuwan ya ci gaba da ba mu bayani kamar haka
ana hakika in ana so wato ainihin gwamnati ta ci gaba ko kuma al'umma su ci gaba ya kamata dole ne ainihin wato gwamnati ta inganta hanyoyin samun man fetur a kasan Kamaru domin mafi akasari zai ga wato ainihin gwamnati ma bata mai da hankalinta yanda za ta wadata al'umma da man fetur a kasan Kamaru ba to kin ga yanzu da aka janye tallafin man fetur a Najeriya kin ga talakawa da yawa al'umman masu karamin karfi da yawa a Kamaru sun shiga gagani kai wanda suke amfani da man Najeriya kuma bangaren gwamnati kinga ainihin wato wanda suke prod wato sumongan din man fetur na Najeriya suna shigo da shi Kamaru mafi akasari ba sa biyan kudin wato duwani kudin custom ba sa biyan komai ba sa biyan haraji ba sa biyan komai domin idan kika duba kaman kasan Adamawa ta shafi bangaren su Banyo su wato ainihin wato bangaren Jalingo kenan idan kika dauka a Garwa bangaren su Roboki ko Barnake ko zuwa Yola to mafi akasari ko Mobi ta nan suke shigo da mai to a hali yanzu haka sun tsaya shigo da wannan man sun tsaye da shi duba ga cewar irin wahalan da man din yake yi ma ba ma kamin ma a same shi ma a Najeriya ne mafi akasari gaskiya ya kamata a ce gwamnatin Kamaru ta yi amfani da wannan dama yanzu da man Najeriya ya yi tsada ta yi amfani da wannan dama yanzu da al'umman Kamaru suka daina kawo man Najeriya ainihin su su inganta man su a nan Kamaru a inganta ya wajati talakawa kuma wallahi arewacin Kamaru babu wani gidan man kirki babu shi gidan man kirki wannan babu shi a arewacin Kamaru gidajen man da suke a Kamaru gaba daya bai wuce nan ya wunde Duwala ba kawai sai wasu bangarori wanda ba za a rasa ba to mun ga ya kamata a ce Kamaru ta fada da ainihin wato gwamnati ta fada da ainihin wato yanda za a sarrafa mai a gidajen mai da sauran wasu abubuwa kuma ya kamata a buda ma yan kasuwa ko kofa kwarai da gaske yanda ainihin wato a rage musu tasiri da rabono da haraji yanda za su ainihin gina gidajen mai musamman a arewacin Kamaru inda muka fi sani wanda babu gidajen mai.
Wasu kuma suna ganin tsarin tallafin man fetur a Najeriya wani lamari ne da ke inganta fasa kwabrin mai a kan iyakan Najeriya da Kamaru. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a Kamaru.
A gai da Maimunatu Sadau, to har yanzu dai muna kasar Kamaru, inda a wannan karan Awal Garba zai kawo mana
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok na kasan Faransa. Sai dai ya zaka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All, yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai Kok din na kasan Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya, wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun. Wannan ne yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Habibu Inuwa ga yadda hirar tamu ta kaya.
To malam Awal, tambayanka nan yana da ma'ana. Na farko, shi Samuel Eto bai da matsala da Cox Sportif. Me yasa bai da matsala da Cox Sportif? Cox Sportif su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi bol da shi, kuma sun dauka na shekara sojan kudu, to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba.
To me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka?
Eh, dalilai na nan da yawa, don kudin da su aka yi za su zo su zuba wa shi Equipe Nationale ba ta zubawa, kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol Kamaru tana bukatan kudi, shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi.
All one ko?
All one.
To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru, hukumar gwamnatin kasar Kamaru wata cikas ba tsakanin kasar Faransa?
Ah, bai zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa, da yake kasuwa ne, ƴan kasuwa ne. To abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa kasar Kamaru a kotu?
Eh, sun kai kotu don sun yi shan gaba, su ne ba su da gaskiya, don contract da aka yi na shekara hudu ne, kuma ba su zuba musu kudi, shi yasa ya kai. To da kuma da su takaddun da suka fito waya an ce wai kungiyar bol Kamaru za su ba da miliyan 7, ƙarya ne. Ita Cox Sportif ta ce ba za ta bata wa Embol Kamaru harka ba, sai dai an kai shekara 2024,
shekara 2024,
sai dai an kai nan, sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a, ƙarya ne, sai dai an kai wannan lokacin.
Kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan?
A, ba matsala yanzu da kowa, magana na kotu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Awal Garba, yanzu kuma ga wata damar labarai amma fa a takaice.
Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Niger sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda ƙoƙarin da tawaga Afirka ta yamma na ganawa da jagororin juyin mulkin ya ci tura. Da yake magana ta kafar talabijin ɗan ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Rahman Abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soji da ƙasar Faransa wadda ta yi wa ƙasar Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun kasar ta na Niger a kasashen Faransa, Amurka, Togo da makwabciyar kasar Najeriya, wadanda gwamnatin da suka hamfara ta nada suke kuma jagorancin kokarin da kungiyar ECOWAS din ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin.
To masu sauraro, da haka ne muka kashin shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda zamu kawo muku ne sabon shirin. Za kuma idan shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharif da ta kawo muku shirye-shiryen mu na yau, sai Mr. Des McCannon wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashim Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.